Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomar da Dalo da kuma Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Talata 19 ga watan Satumba. Ibrahim ka almasi garba ne da ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke tasar mu ga kanin labaran.
Yau Talata ne ake sa ran shugaban kasar Myanmar An San Suu Kyi za ta gabatar da wani jawabi ga kasar ta mai tasirin gaske. Je shugaban Amurka Donald Trump yauni yana halartar taruka da ganawa da mutane masu yawa a New York wajen taron shekara-shekara na Majalisar Dinkin Duniya. Sakataren Tsaron Amurka John Mattis ya ce kawo yanzu Amurka ta kauce kakkabo makaman da kasar Korea ta Arewa ke harbawa domin ko ba daya da ya zame mata barazana.
To kanin labaran kenan. To cikin shugabannin kasashen duniya da suka iso Amurka babban taron Majalisar Dinkin Duniya har da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya wanda ake kyautata zaton
zai fada wa al'ummar duniya irin nasarorin da aka samu a yaki da cin hanci da rashawa da kuma fannin tsaro domin janyo hankulan masu saka hannun jari na kasashe.
Za kuma aji cewa saboda kalubale iri-iri na tsaro da Najeriya ke fuskanta sojoji na shirin sintiri na musamman a ko'ina a kasar.
To yanzu maganar nan da ake muna nan muna atisaye na Egweke na biyu wanda kai ka sani ana yin shi ne a kudu maso gabas na kasar nan.
Za kuma aji inda aka kwana a kokarin neman sauran mutanen da suka bace bayan tuntsirewar kwale-kwalen su a Taraba kamar kowace ranar Talata. Aliyu Mustafa Sakkwato na tafar da shirin sa na tsaka mai wuya inda a yau za a ji ci gaba da murza gashin baki da ake yi kan furucin ministar mata da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar, amma fa duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masu haure assalamu alaikum. Yau Talatan nan ne ake sa ran shugaban kasar Myanmar An San Suu Kyi za ta gabatar da wani jawabi mai tasirin gaske da aka dade ana jira game da rikicin da ke gudana a jihar Rakene da ke kasar ta, inda har yanzu ake ci gaba da fama da rikicin da ya tilasta wa 'yan jinsin Rohingya kamar 400 barin kasar zuwa makwabciyar kasar Bangladesh. Wannan rikicin da ya samo asali ne lokacin da 'yan ta'addan Rohingya suka kai wa jami'an tsaron kasar hari a ƙarshen watan Agusta. Tun daga wannan lokacin ne a kokarin ramuwar gayya ya sa jami'an tsaro su kai harin murkushe ƙauyuka da waɗannan mutane suke da zama, har ma da ƙona su ƙauyuka da kashe mata da yara, kamar yadda masu sharhi akan harkokin yau da kullum ke cewa. Rashin sa bakin na ita An San Suu Kyi ya janyo suka daga sassan duniya daban-daban. Wannan ma ya sa ta soke halartar babban taron shekara-shekara na bana na shugabannin kasashen duniya na Majalisar Dinkin Duniya domin ganin ta mayar da hankali wajen shawo kan wannan matsalar da ya addabi ƙasar ta. A wajen taron na Majalisar Dinkin Duniya da ake yi a New York ne a jiya Litinin, jami'an diplomasiyyar Birtaniya da dai sauran wasu kasashe sun bayyana damuwarsu game da wannan matsalar da 'yan Rohingya suke ciki, kuma sun kira da a gaggauta kawo ƙarshen wannan tashin hankali tare da samun yadda za a taimakawa 'yan jinsin ta Rohingya da suke gudun hijira a yanzu haka. A gefe ɗaya kuma yanzu haka an rubuta takardar koke ga kotun kolin ƙasar India domin kalubalantar gwamnatin kasar da ke niyyar mayar da 'yan jinsin na Rohingya su 40,000 kasarsu ta asali, wanda kuma sun gudo ne daga kasar sakamakon rikicin da ake yi a kasar tasu kuma a yankin nasu. Kotun dai ta fara sauraron wannan batu a jiya Litinin. Gwamnatin kasar ta India ta ce yawancinsu sun shigo kasar ne ba bisa ka'ida ba, kuma za su zame babban barazana ga tsaron kasa. Lauren da ke kare waɗannan mutane na 'yan jinsin Rohingya ya ce dokar ƙasar India ta bai wa kowane mutum 'yanci a cikin ƙasar, har ma da wanda ba ɗan ƙasa ba. Za a dai ci gaba da sauraron wannan batu a cikin watan gobe idan Allah ya kai mu.
Jiya shugaban Amurka Donald Trump ya wuni yana ta halartar taruka da dama da kuma ganawa da manyan mutane masu yawa lokacin da ya fara hidimomin kwanaki hudu da ke da alaka da babban taron shekara-shekara na Majalisar Dinkin Duniya da aka suma a birnin New York na Amerika. A bayyanar sa ta farko a wajen taron na Majalisar Dinkin Duniya tun bayan da ya tsare kan karagar shugabancin Amerika, shugaban ya jagoranci wani taron da aka shirya akan bukatar yi wa Majalisar Dinkin Duniya gyaran fuska, inda ya ce tsarin majalisar mai kasashe 193 a cikin ta, wanda ya bayyana da cewa tsari ne mai tafiyar hawainiya shine yake kawo wa majalisar cikas kware da gaske wajen aiwatar da ayyukanta yadda ya kamata. Idan dai ba a manta ba, lokacin da Trump yake yakin neman zabe ya kaskantar da Majalisar Dinkin Duniyar, domin ko ya bayyana ta da cewa kungiya ce mara karrama demokradiyya ko kuma ma yancin dan adam da ma Amurka kanta, amma kuma sai gashi yanzu haka ya zama shugaban kasa yana yaba Majalisar Dinkin Duniya da cewa ba shakka tana da abubuwan da za a amfana gare ta, tare kuma da jinjinawa kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya kan kada ƙuri'ar da wato saka Koriya ta Arewa tsoron wato mataki game da gwajin da ta yi na makamin nukiliya. Yau ne dai ake sa ran shugaban zai yi jawabi, wanda wannan shine zai zama karansa na farko da zai bayyana a zauren majalisar, kuma har yayi jawabi ga wato a gaban sauran shugabannin kasashen duniya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka John Mattis ya ce kawo yanzu Amurka ta kauce wa kakkabo makaman da kasar Koriya ta Arewa ke harbawa ne saboda ba daya daga cikin makaman da ke zama barazana ga ita Amurka. Da yake wannan maganar jeli ne salin da yake tattaunawa da manema labarai a rabin ma'aikatar tsaro. Mattis ya ce da wannan harbin da Koriya ta Arewa ke yi ya zame wa Amurka barazana, ba tantama irin martani da za su mayar ba irin wannan bane. Amma da aka tambaye shi ko wani irin martani ne Amurka za ta mayar, sai sakataren tsaron ya ki yi cikakken bayani. A farkon watan nan ne dai Koriya ta Arewa ta gwada wani makami da ta ce mai linzami ne da ake iya makalawa kundin nukiliya kuma a cilla shi da nisa. A farkon wannan shekarar ce dai shugaban kasar ta Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya bayyana shirin kasar na samar da makami mai iya kaiwa har Amurka.
To jama'a, labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington. Bari mu fara yada zangon a nan wato a birnin New York na nan Amurka, inda shugabannin kasashen duniya suka hallara saboda babban taron Majalisar Dinkin Duniya da za a bude an jima kadan. Kai kar in cika ku da surutu ga abokin aiki Mr. Filo Hashim Gumal da bayanin abin da ake ciki.
Wato Malam Ibrahim, kamar yadda ka sani, a yau ne ake bude babban taron kolin Majalisar Dinkin Duniya a nan birnin New York, inda shugabannin duniya suka zo nan New York domin su gabatar da kasidin su ko na ce jawaban su a zauren Majalisar Dinkin Duniya. A yau ana sa ran shugaban Amurka Donald Trump da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari za su gabatar da jawabinsu. Abin da ya fi ɗaukar hankali shi ne jawabin da shugaban Amurka Donald Trump zai yi, saboda wannan zai kasance jawabinsa na farko tun hawan mulkinsa. Kuma idan baka manta ba, akwai ɗan takun saka tsakaninsa da Majalisar Dinkin Duniya kan wasu abubuwa. Idan baka manta ba, akwai wata yarjejeniya da aka yi a birnin Paris akan sauyin yanayi wadda ya cire Amurka daga wannan yarjejeniyar. To a jajiberin taron wato jiya kenan Litinin, akwai wani taro da aka yi gaban shugabannin Majalisar Dinkin Duniya inda ya ɗan yi wani jawabi. To a jawabin da ya yi, salon yanda ya ɗauki jawabin bayan da aka saba gani ne kuma ba abinda aka zata bane ba, wato dai yana kira da a sauya fasalin Majalisar Dinkin Duniya. To kaga cewar akwai kallon abinda zai biyo baya a jawabin da zai yi na yau kenan, a ga me zai faɗa. To bayan yayi jawabin, to wajen shugabanni guda shida ne za su yi jawabin kafin shugaba Muhammadu Buhari ya hau shi ma ya nasa jawabin. wanda ake kyautata tsarin cewa a jawabinsa zai fada wa al'ummar duniya irin nasarorin da aka samu a yaki da cin hanci da rashawa da kuma fannin tsaro zai yi shi ne domin janyo hankulan masu saka hannun jari na kasashe ya nuna musu cewa Najeriya fa kasa ce da za a zuwa iya saka hannun jari kuma a ciri ba
to shin Mallam Sarfilu akwai wasu abubuwa da suka jibanci Afirka musamman da za a maida hankali akan su
wato abubuwa da suka danganci Afirka akwai wani taro da shugaban ya kamata ya ziyarta a lokacin da yake kai wannan ziyara ta nan Amerika wato wani taro ne da ya danganci ECOWAS wato kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka haka kuma zai halarci wani taro na kyautata rayuwar mata da za a gudanar shi ma a gefen taron majalisar ɗinkin duniya da ake yi
yaya batun tsaro a shi wannan wurin da za a yi taron
wato Mallam Ibrahim gaskiya zan ga maka batun tsaro tabbas sun dauki tsaro wato duk shekara ana daukan tsaro amma wannan shekarar kan an dauki matakan tsaro yan da ya wuce misali a nan birnin New York babu inda zaka wuce babu kamera daukan hoto na mutane to zan iya ce maka dai ko allura ta yadda a ƙasa to za a kai da alluran nan
na kake kuma a gaida dan mutan Gumal daga birnin New York kuma bari mu cilla can babban birnin tarihin Najeriya Abuja inda rahotanni ke nuna cewa saboda kalubalen tsaro iri-iri a sassan kasar sojoji na shirin karade kasar da sintiri na musamman Hassan Maina kaina gare ka
rundunar sojin Najeriya na gudanar da sintiri da ajisaye iri daban-daban a jihohi daban-daban na Najeriya dan fuskantar kama daga matsalar Boko Haram masu garkuwa da mutane barayin shanu tsagerun yankin Niger Delta yan ta'adda na IPOB dake son kafa kasar Biafra rikicin kabilanci da dai sauransu kama daga Operation Lafiya Dole Operation Crackdown Operation Gama Aiki Operation Safe Corridor Operation Safe Haven Operation Sharandaji Operation Delta Safe Operation Polo Shield Operation Safe Conduct da kuma Operation Awatse a bayan nan Operation Python Dance da sojin suka sa kafar wando daya da yan awadan IPOB dake son kafa kasar Biafra ana tsaka da hakan ne kuma sojin suka bayyana cewa za su sake kaddamar da sintiri irin na murmushin kada da turance suka kira Operation Crocodile Smile na nemi karin bayani daga kakakin headquarter sojin Najeriya Brigadier General Sani Usman Kukashe kan wannan sabon atisaye
bara mun yi atisaye kamar guda uku ko hudu mutane sun yaba kuma mun ga alfanun haka yanda yanayin tsaro ya inganta to dan haka ne aka ce to a ci gaba da wannan bana mun yi shirin atisayen harbin Kunama wanda shi ya jibanci arewa maso yamma na kasar nan da kuma arewa ta tsakiya to yanzu magana nan da ake muna nan muna atisaye na Egweke na biyu wanda kai ka sani ana yin shi ne a kudu maso gabas na kasar nan kuma insha Allah muna gamawa za mu ci gaba da shi murmushin kada na biyu a kudu maso kudu da kuma kudu maso yammacin kasar nan
tsohon gwamnatin mulkin soja na jihar Kano Kanar Aminu Isa Kwantagora yace irin wannan atisaye na da tasiri
na daya su nuna a al'umma cewa su kwantar da hankalin su suna nan su kula su kuma kare su da biyu kuma a nuna ma duk wanda ke sai tashin hankali cewa su a shirye suke
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
Na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birgiman hanka ga kowa ga bakin ku zai ga farin.
Kuma a gaida Hassan daga Abuja kuma bari mu kada jihar Taraba inda ruwa ya ci wasu manoma da dama bayan da jirgin kwale-kwalensu ya tuntsire a karamar hukumar Gwasal inda aka samu garwakin shida daga cikinsu aka kuma ceto hudu kuma wasu har yanzu ake kan kokarin neman su. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Shugaban garamar hukumar Gwasal din Honorable Yahuza Yayo yace yanzu ma masu ceto na can na neman sauran waɗanda ba a gano ba
har yanzu ba a samu su ba maganar da kake maka ma yanzu ba a samu su ba kuma bayan na zanta da kai mun yi magana sai na buga shi dagacin yace mini yanzu ma yana nan mutum biyu ya zo ya faɗa mana cewa ba a samu su ba dama ba ine ba su iya ruwan ba ma gashi
to sai dai ko da ya tuntube shi kakakin rundunar yan sandan jiha Taraba David Misal yace jami'an yan sandan yankin ba su ba su rahoton abin da ya faru ba ko da yake yace za su ci gaba da bincikawa shi dai wannan hazarin jirgin kwale-kwalen na mako zuwa ne yayin da fa ake gargadin cewa akwai wa samun ambaliya a bana to wai ko me shugabanni ke yi ne a yanzu ai layo dai ga shugaban karamar hukumar gasar din Yahuza Yayau
muka kira su daga kai da mai anguwanni a ofishin chairman na karamar hukuma muka tunatar da su gashi a yanzu abubuwan da ke tafiya gashi yanzu ma mun samu rahotonin cewa ambaliya yakan zo zai zo so don haka hakkin mu ne mu tuna musu hakkin mu ne kuma mu fargar da su
in yi magana kan cewa in kunne yaji to fa labu da gangan jiki kan tsira Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
To a gaida Ibrahima ga wannan su mun taba
yanzu dai ana jira a gani yadda Umaya babban birnin jihar Abia za ta kasance bayan shudewar wa'adin sa'o'i 24 da matasan Umahiya da ke karkashin tutar Umahiya Youth Movement sun baiwa gwamnatin jihar Abia ta tsige Ezeio Kano mahaifin madugun kungiyar IPOP Mr. Nnamdi Kano saboda kin yi wa dansa jan kunne a lokutan da harkokin kungiyar sa ke tada kura waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama.
To sai a biyo mu a shirmu na hantsi a ji cikakken wannan rahoton na bijire ma gidan Madugun a warin Biafra da wasu Igbo ke yi. Yanzu kan bari mu koma gefe guda Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Wannan maganan da ta yi nan ta sa kowane dan Najeriya yanzu zai kalle mu ministocin Buhari kamar macin amana domin ita daya daga cikin mu ne.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadonmu da ko an sabon shiri na tsaka mai wuya. To akwai alama cewa lalle tura ta kai bango tunda hatta ministocin shugaba Muhammadu Buhari da bakin su suna neman yayin garan bawul ya zubar da wasun su da kansu.
Bisa ga abubuwan da suna faruwa da nake gani yanzu baba dole yi wa gwamnatin sa garan bawul. Ba ministoci kali ba baba ya sake zama ya duba duk wanda yake aiki da su yayin garan bawul.
To wannan murya ta ministan wasannin Najeriya ce wato Solomon Dalom. To amma ko me yasa shi ministan yake son Buhari ya sake tankade da rairayin ministocin nasa? Dalom yace abinda wasu su mukarraban shugaban suke yi shi yasa.
Babu yanda za a ce mutun na cikin gida kuma sai an tada iho an ce gidan ta kama wuta ga ana gobara. Makwabci sun gudu da ruwa suna kawo guduma sai kuma waɗanda suke cikin gidan sai aka gani sun fita da fetur. Na su gudumawan kenan to ai kowa sai ya ranzana
ba wani abu ya janyo duk wannan maganganu daga bakin ministan wasannin na Najeriya ba illa kalamin da ya ji yar uwarsa ministar mata Hajiya Aisha Jummai Al-Hassan ta yi kwanaki baya ne inda aka ganta a hoton bidiyo an warwatsa ko ina tana cewa mai gidanta Atiku Abubakar za ta bayar rufa baya idan Allah ya kai mu lokacin zaben shekarar 2019 abinda dalilin yake ganin ba karamin zagon kasa bane
ba zai yi mu muna sayar da mai mutum ya kawo ko sai yana mai toya wajin ba gobara yake mai ta da shi dan haka ba mu kyale shi ba
amma fa to ministan nan ta yi ikirarin cewa to a cikin to majalisar ministocin kuma da akwai MPDP a ciki
to idan akwai MPDP a cikin wanda aka kawo shugaban kasa ya kafa gwamnati ne wanda ya kawo kowa da kowa domin a hade kan kasa dan haka bai kafa gwamnati akan ra'ayin siyasan shi ba ya kafa gwamnatin Najeriya ne wannan maganan da ta yi nan ta sa kowane dan Najeriya yanzu zai kalle mu ministocin Buhari kamar macin amana domin ita daya daga cikin mu ne kyan wannan abin shine da ta ajiye aikin nan sai ta cigaba da bantake amma kana shenye da riga mutum kuma ka zage shi iyayen mu sun ce baka hayarwa ba zaka zage dan kada adalci za ta yi ma kanta cin da ta ajiye aikin tunda ba ta ajiye aikin ba tana nema ne ana kan cikin jirgin ruwa jirgin gabaki daya kafe kowa da yake ciki bai mutu to sai a doke ta a soka da shi cikin ruwan domin wannan ita ce bukatunta.
Haka ne to hirar ministan wasannin Najeriya da wakilin Musa Leshihu a shaka kenan a Abuja akwai alamar cewa maganar da ministar mata ta yi ta taso da al'amura da dama da suka danganci siyasar Najeriya ta fannoni da dama kama daga bukatar yiwuwar gwamnatin gyaran fuska kamar da shi ministan yake magana kuma abinda aka dade ana zance a kansa a kasar da maganar mutanen PDP da ke cikin gwamnatin nan ta APC da zancen takara a zaben shekarar 2019 da kuma maganar da ya shafi yancin albarkacin baki ko kuma bayyana goyon baya ga wani dan takarar da ba Buhari ba. To sai dai a kashi na biyu na muhawarar da muka fara a makon jiya tsakanin Abdullahi Alabura mai kare ita mamanta Rabadin da kuma Abdullahi Aliyu Katsina na kungiyar magoya bayan Buhari shi Abdullahi Alabura din na bangaren ita Sanata Jummai cewa yake ai ba wai magana zancin a nemi ta bada hakuri ake ba kamata su Buhari din da mutanen sa duk su tare su yi ta mata godiya
eh to ka san ko idan kace ko ka ce ai hakuri wato kai da shi kenan sannan kuma ni a tunani na fa ka gane ko da mutanen mu wallahi idan za mata adalci ka gane ko to shi Buhari da su jama'an Buhari ma su gode ma Allah da har ma ta musu wannan furcin tun daga yanzu nan misali kana da mutane ne kana da ilimi guda ne eh zai kashe ka ye shiru bai kashe ka ba ye shiru bai ga ma ta kashe ka ba shi kai kuma dai zan halaka ka har sai ya baka dama ka shirya ma kenan misali ne fa ko ba gani ba ya baka dama ka shirya in har ta fito tace a jiku zai fito ya tsaya ta kara turai din ai ta ga ma Buhari ko sako ne ko to ka fa shirya fa akwai wannan takarar da aka yi da akwai shi fa in akwai wasu kan lafsu zuwa cikin wannan sai a jara Buhari ya saka mun goyon baya an tada muni kare ne ko hiba Buhari ne haka sani ina Buhari ne amma ina bayan Aisha ina bayan ta kuri da shi ko shi da siyasa amma Buhari ne ke
to Abdullahi Aliyu ka gana kaga Abdullahi Alabra na shi kamar ya tada kunya daga baji kenan ku ya kamata ku mutu godiya bisa wannan an karwa da suka muku
ai Alhaji Hassan sai daga cikin hirarraki da nayi bayan yin wannan bayanin naka na yaba kure da gaske ya kamata yanzu a ce akwai mutane da suke da total loyalty ga shugabannin su musamman a siyasa safan irin abin da muke gani a yanzu but babban kuma da mu muke kallo nata shine a wannan gaban da ake ta kokarin lalubo mafita a wannan lokacin kuma yanzu ta fito da wannan abin wanda yanzu ya ji hankalin kusan kowa da mai mulki da mara mulki da mai goyon baya da dan jam'iyya da kowane irin mutum a Najeriya a yanzu wannan guguwar ita ta zo ta mamaye tunanin shi da zuciyar shi da kuma duk abin da yake
amma da bai kana zuwa sai bai Aliyu ka tuna shin ba tsarin mulkin Najeriya ya bi wa kowa yancin fadin albarkacin bakin sa ba
ai za ka mai da nan fada a cikin farko mulki ko kuma kundin mulkin Najeriya ya tabbatar ma kowane ɗan Najeriya da yancin fadin albarkacin baki amma yancin fadin albarkacin baki ai ba a ko ina ake yin shi ba kuma ba kowace iri ake fada ma duniya ba wani shine gaskiya na mali cikin gwamnatin fiye ke idan zai fito ya ce shugaban ƙasa ban goyi baya a kai daura sallah ba misali yana da ikon yin wannan kila yana ganin da shugaban ƙasa ya zo na bila ya yi sallah shi da ya amfani da wasu abubuwa misali but me yasa na ba za ta iya ɗaukar wannan saƙon ta tura ma a Jiku Abubakar ba tunda yi yanzu in taka tura ta buga mishi ya sani idan ta je ta same shi gida daga shi sai ita ta gaya mashi ina goyon bayan kuma shugaban ƙasa na shekara ta 2019 babu wanda zai sani
ina kai ka Abdullahi amma wani zai ce in ta yanka kamar ta yi munafurci kenan ita kuma ta ce ba munafuka ba ce ita
menene munafurci menene ba munafuka
abin da kake cewa yanzu din ta buga masa waya a boye ta ce tana goyon bayan sa kuma a zahiri ana ganin kamar tana tare da Muhammadu Buhari
ai ba koyi bane ba abin da ni nake magana shine yanzu ta fito a duniya a yanzu da ba lokacin da ga siyasa aka buga ba ai kamar yadda na faɗa ko kasan ita a gidan shi kuma kowa ya san tana tare da shi kuma kowa ya san da shi take aiki a gobe idan muka ɗauki garba shehu a yanzu idan banda Dr. Na babu wanda ya kai garba shehu zama tare da marama a Ciku Abubakar Maya ko kuma zama tare da shi a harkar siyasa kuma ya daɗe da shi kuma yana mara mai ba shin ka taɓa ganin garba shehu ya fito ya yi wannan magana abin da muke magana shi ne lokacin da za a yi wannan magana bai yi ba kuma idan lokaci ya yi sai babu wanda ya ce nuna mata yatsa saboda kowa ya san an baje koli ne kowa ya kuranta nashi kuma kowa ya san da ta hajji shi domin mai rabo ya samu nasara.
Abdullahi Alabura kana jin mu?
Ina jin ku, ina jin ku Hassan.
Me za ka ce akan mutuwar da shi Abdullahi Aliyu ka sani bujiro da su yanzu?
Har yanzu ina dawo hankalin shi ta farana ta gane ko da kuma gwamnatin Buhari da APC wanda ni ina ciki hajji a shi. Ka gane ko? Wallahi abinda aka yi shi ne ke ta kayan ka ne ba su ce murawa ba. Abinda matsayin da abinda ta yi musu kenan ke ta kayan ka ne ba su ce murawa ba. Karani don babu wani illa cikin maganar nan. Ina so ka bibi tafiyan da aka yi da aka zo aka yi nasara kan a cikin ya fit lakan hazo na lafiya ne ita ko ina
hazo na lafiya
a babu ai mun san musulun akwai internal akwai internal democracy ai
to ka ba gani kamar mu
yawa misali kage da aka ka samu sujiya tsakanin senate da executive tsakanin judiciary da senate da executive
to amma ka fahimci ma me ake nufi da judiciary to judiciary to zaman kan suke kuma dokar Najeriya ta kafa su domin su tabbatar da su sai ido a harkokin
abin da ake magana hakan da yake magana hakan da yake magana to duku sani fa gaba daya fa sunan jin zan tsaya takara bai wannan kurcin ba kuma gane ba sai to maka ake nan wace sunan jin din sai Allah
to
yanzu sai ma tafi idan shi misa fara ne to sunan jin ban tsaya takara ba ya za shi to
Abdullahi Katsina
eh
yanzu a bangaren ku duk da cewar ku ku ji dadin wannan magana na maman Taraba ba
haka
amma ita da kanta ta tabbatar da cewa akwai ministoci ma MPDP a cikin majalisar ministoci Muhammadu Buhari wanda su ba su ma ayyana cewa sun dawo APC din ba har yanzu ana ganin suna cikin PDP din su ne
haka
su ya zafi wadannan
Alhaji Hassan
eh
ina girmama Alhaji Shiku Abubakar saboda yana ɗaya daga cikin mutanen da tarihin siyasar Najeriya ba zai taɓa mantuwa da shi ba musamman irin jajircewa da ya yi wajen kashe tazarci a wasu lokutan wanda kila da ba kashe tazarci ta sa hannun mai girma da lafin Katsina yana speaker da kuma shi a cikin Abubakar da sauran yan Najeriya ba su yi kila da yanzu muna kamar Zimbabwe ba idan muka ɗauki wancan mutum muka ɗauko wannan da abin da muke magana shi da na roƙe shi na bashi dama na ya bada misalai na rikicin da ake shi a cikin gida ko kuma shi dan jarida
ne ya zo ita Abdullahi Abdullahi na zo ai sai kana magana da kinga ne ai wannan a Najeriya kowa ya san akwai rikici a cikin jami'ar rikici na kinga balan baka misali yanzu in ka dauki jihar Kaduna akwai rigingimu masu zafi kowa ya san akwai rigingimun cikin gida a APC sun jihar Kaduna tsakanin bangaren gwamna Erufai da kuma bangaren Farata Shehu Sani idan ka zo ka jihar Yobe akwai rigingimu tsakanin bangaren gwamna Ibrahim Gaidam da kuma bangaren injiniya Mustapha Mai Haja shugaban hukumar agajin gaggawa ta Najeriya
haka
haka in ka je jihar Kano akwai rigima tsakanin bangaren Kwankwaso da kuma bangaren gwamna mai shiri Abdullahi Umar Ganduje
haka
kusan AG sun ko ina a Najeriya babu inda babu irin wannan rikicin da suke yi
Alhaji Hassan
kuma da to kamar yadda aka ji muhawara ta fara kutsaya cikin matsalolin cikin gida na ita kanta jam'iyyar mai mulki ta APC kuma zamu ci gaba da dannawa a cikin su idan Allah ya samu dawo a shirin mu na makon gobe muna da gode wa su bakin namu Abdullahi Alabura da Abdullahi Aliyu Katsina da kuma shi wakilin namu Hassan Maina Kaina da ya shirya kuma ya jagoranci tattaunawar ta su a madadin su duka ni ne Aliyu Mustafa Sakkwato a Washington
to ga sheku yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Aiwa ya dawo da labaran duniya mun fa a takeice
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka na tunanin kulle ofishin jakadancin ta dake kasar Cuba sakamakon dalilin kamuwa da rashin lafiya dake addaban jami'an diplomasiyan Amurka dake can Cuba din Sakataren ya ce bayan sun tantance sun gano jami'an su sun shiga cikin halin damuwa wanda har ya sa Tillers suka dawo da wasun su gida wannan ya sa suke sake duba fa'idar ci gaba da barin ofishin a bude Tillerson ya bada bayani ne a lokacin da ya bayyana a shirin na turanci da ake kira First the Nation na tashar talabijin ta CBS ya ce akalla ma'aikata 21 ne aka da waɗanda dukkan su Amurkawa ne suka kamu da cututtuka iri daban-daban
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu saki shigowa yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni da wanda ya hada mana sautin Salaman Abo da injiniyan mu na wannan lokacin wato John Elson ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi